أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dangantaka tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba yana zuwa ta fuskoki kamar guda bakwai kafin al'amari ya ɓaci tsakanin musulmi da kafirai. Ana samun matakai guda bakwai. Waɗannan matakai guda bakwai, duk wani annabin da Allah maɗaukaki ya turo shi matuƙar mursali ne, to dole sai ya fuskance su. Ba ma annabi ba, duk malamin da ya tashi wa'azi yana karantar da mutane Allah, yana nuna musu hanyar Allah, yana bayyana musu gaskiya, to dole ne ya ci karo da waɗannan matakai guda bakwai. Domin ita gaskiya tana da ɗaci kamar yadda Bahaushe ke faɗa. Saboda haka matuƙar mutum zai faɗi gaskiya, dole ne a samu ɓacin alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Dole ne a samu ɓacin alaƙa tsakanin azzalimi da mutumin ƙwarai. In ka ga ana zaman lafiya, to ba a faɗin gaskiya. Har in za a faɗi gaskiya, to azzalimi dole ne sai an yi rikici da shi. Haka nan kuma wanda ba musulmi ba, duk mutumin da yake Allah, in dai ka ga ana zaman lafiya da shi, to ka tabbata wannan zaman lafiyan ana ta saɓon Allah ne. Matuƙar za a fito a faɗi gaskiya, to babu shakka dole sai an rabu baran-baran da azzalumai, sai an rabu baran-baran da kafirai. Wannan ƙa'ida ce ta Allah maɗaukaki, kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam. don haka duk wani annabin da Allah ya turo shi ya fuskanci waɗannan matakai guda bakwai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da duk yace zai bi ni to albishirinsa da rigingimu fa, domin shi manzon Allah shi ne jagora, kuma an ce da na gaba akan ga zurfin ruwa ko? Ashe ko idan manzon Allah ya fada rigima, duk mutumin da zai yi koyi da manzon Allah sai ya fada rigima makamancinta. Allah madaukaki ya sanya akiba ta ƙarshe kawai ga mutanen ƙwarai. Mun yi bayanin mataki na farko, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya fara wa'azi. Kafin ya fara wa'azin nan ana zaman lafiya da shi, ba ficina ba tashin hankali, amma daga lokacin da manzon Allah ya kira mutane ya ce ku dawo mu koma ga Allah, ku dawo mu bar bautan wasu abubuwa mu koma bautan Allah, ku dawo mu riƙe dokokin Allah, to daga wannan lokaci kuma alaƙa tsakaninsa da waɗanda ba musulmi ba ta lalace. Mun yi bayani sun yi izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne mataki na farko, shi kansa annabin za a fara cutar da shi. Matakin farko kenan wanda duk wani annabi ya fuskance shi za a cutar da shi, a kuntata masa, a gallaza masa, a yi masa ukuba, wanda karatunmu da ya gabata mun yi bayani sun wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam, ta kai ga in yana sallah za a ɗauko ƙazanta a zuba a gadon bayansa. Hadisin na cikin littafin Bukhari da Muslim. Ta kai ga sun daki manzon Allah sai da ya suma duka ga annabi Muhammad. To idan ku za a daki manzon Allah kai ne wa da ba za a dake ka ba in ka fara wa'azi? An daki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta gushiya alaihi sai da ya suma. Hadisin yana cikin Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim da kuma littafin Al-Bazar, hadisi ingantacce. Abdullahi bin Umar ma yace kai ashaddu shay'in sana'uhu lahu, uquba mafi tsanani wadda kafirai suka yi ma annabi ita ce yana salla ɗaya daga cikinsu ya zo ya makure manzon Allah, ya makure shi kamar zai kashe shi. Me yasa suke ma annabi irin wannan uquba? Suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan uquba ne don ya bar wannan wa'azin. Wannan shine mataki na farko, duk mutumin da ya tashi faɗin gaskiya to dole fa zai ji jiki, zai ji a jikinsa, dole za a kai ga dukansa, za a zage shi, za a fata shi, za a musguna masa. Me yasa ake haka? Saboda a raba shi da mutane, kada mutane su bi shi. To idan kafirai suka ga wannan bai ci nasara ba, wannan matakin da suka ɗauka babu nasara a ciki, sai su kara farko. Wanda kamar yadda na fara muku duk wani annabi ya fuskanci haka. Mataki na biyu shine tunda shi annabin wahala bata sa ya bar wa'azin ba, cutarwa da ƙuntatawa basu sa ya bar faɗan gaskiya ba, to sai a koma kan sahabban shi. A koma kan sahabbansa da cutarwa. Idan shi yana da imani, yana da dauriya, yana da ƙarfin hali, to waɗanda suke bin safa, idan ana cutar da su, kaga wani ba zai yi sha'awar ma ya bi addini irin nasu ba, saboda kudin shi ma kar a lahar da shi. Wannan ka'ida ce, duka malamin da ya tashi faɗan gaskiya da farko kansa za a fara. Idan an ga malamin yana da ƙarfin imani, to sai a koma kan almajiransa. Kan almajiransa za a koma. Babu mamaki a ɗauko kaset ɗin bidiyo a sa, da shike masu kyamara suna ta ɗauka, ana duba fuskokin wa da wake wannan gurin. to idan ma'aikaci ne kai kaburi ayi kokarin raba ka da wannan kujera ko a kira ka ayi ma barazana ko dai ka bar waɗannan ko kuwa mu raba ka da wannan matsayi da haka ake kokarin hana gaskiya tabbata a duniya shi mai kira idan yana da karfin imani to ana barin sa sai a koma kan almajiransa kamar yanda aka koma kan sahabban annabi Muhammad ku duba Bilal Allahu akbar wanda manzon Allah yace sabiqul habasha wato bakin fata na farko da ya musulunta shine bakin fata na farko da ya karbi addinin musulunci gaban annabi Muhammad inda za a bada tarihin waɗanda aka yi mu azaba daga cikin sahabban manzon Allah to dole a kawo tarihin Bilal da gyatumansa Hamamatu Allah ya kara musu yarda da shi da gyatumansa duk suka musulunta Hadisi ya taho cikin littafin Ibn Majah hadisi na 150 Abdullah ibn Mas'ud yace akhadhahumul mushrikuna kafirai suka kama Bilal da gyatumansa da duk wanda ya musulunta da shike ma galibin su bayin wa albasuhum adra alhadid suka sa musu rigunan karfe rigan karfe sulke kenan irin wanda ake tafiya yaki da shi wa saharuhum fi shamsi suka fidda su suka kai rana suka shanya aikin kenan kullum daga lokacin da rana za ta hito za a kai su cikin rairayi a shanya ka duba azabar rana irin ta kasar nan bare kuma a ce ma irin ta Saudiya a kai su rana a shanya su kuma jikinsu riguna ne na karfe zafi ya dafa su ba za a dauke su ba har zuwa faduwar rana inji Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace fa ma minhum min ahadin babu wani daga cikin musulmai a wannan lokacin saboda tsananin azaba illa wa qad atahum ala ma aradu illa bilalan duk wani musulmi da aka kai shi irin wannan azaban to a ƙarshe yana biya makafirai bukatunsu bi mana sai ya kai ga furta kalma ta kafirci mutum ɗaya ne azaba bata sa shi ya furta kalman kafirci ba shine Bilal fa innahu hanat alayhi nafsuhu fillah wa hana ala qaumihi ya wahal da ransa saboda kawai addinin Allah ya wahal da ransa saboda addinin Allah fa akhadhuhu Abdullah ibn Mas'ud yace suka kama Bilal bayan wancan azaban da suke musulmai fa a'quhu alwildana suka mika shi hannun yara suka sa masa sarka a wuya faja'alu yatufuna bihi fi shi'ab makka yara na jan shi suna gudu da shi yanda ka san dan kuikuyo ana bin kwazazzaban makka lambatun makka duwatsun makka wani gurin ya yi tuntube kafarsa ta fashe ya fadi suna dai fisgansa ya kukkuje wa huwa ya kulu duk jansa da suke yi shi abu ɗaya yake faɗa ahadun 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 ɗayan nan dai ɗayan nan dai ɗayan nan dai duk wanda za ku yi ba ni barin fan wannan kalma shine Bilal yake cewa wallahi lau a'lamu kalimatan aghyabu lakum min hadha kulluha da na san wata kalmar da za ta fi tunzura su fiye da wannan kalma ta ahadun wallahi da sai na faɗe ta dan na san abinda ba sa so a faɗa shine ahadun to da na san wata kalmar da ta fi wannan ku da sai na faɗa saboda ransu ya ɓaci saboda haka Bilal yake da daraja a idan sahabban annabi Muhammad suna girmama shi azaba bata sa shi ya furta kalmar kafirci ba ka duba littafin Bukhari hadisi na 3754 sayyiduna Umar da kansa sayyiduna Umar yana kiran Bilal sayyiduna shugabanmu yanda yake kiran sayyidina Abubakar da suna sayyiduna, haka yake kiran Bilal sayyiduna. Bilal shugabanmu ne saboda karfin imaninsa. To ga kuma Ammar bin Yasir da shi da babansa Yasir da jatumarsa Sumayya, duk Allah ya kaddara za su musulunta. In ka duba tarihin Ibn Kathir, ya ce kafirai sukan kama su, yulkunahum fil harri, su jefa su a zafin rana, wa yad'una sakhrata al-azimata ala sudurihim, aje a dubi dutse kato a cicciko katon dutse a dora a kirazansu, haka za a bar su a ranan nan rigingine ga dutse a kirjinsu har rana ta fadi. Ku duba irin wannan azaba. Me yasa ake musu? Saboda kawai su bar bin karantarwan Annabi Muhammad. Kan yace la yastati'una al-julusa min shiddati al-alam, idan aka zo da yamma aka dauke dutsen ba sa iya zama bayan ya kame, saboda tsananin zafi da kuma ukuba da azaba da suka sha. In ka duba Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym, juz'i na farko shafi na 140, yace yamurru nabiyyu bihim, saboda tausayin halin da suke ciki Annabi sai yazo ya wuce inda ake musu azaba, ba yadda zai yi. Idan ya zo wucewa fa yas'aluhu Yasir, sai baban Ammaru ya ce masa, ya Rasulallah ad-dahru hakaza, ya Rasulallah yanzu shikenan rayuwar mu haka ne har karshenta, kullum masifa sai karuwa take. Sai manzon Allah ya ce masa, isbir, kai hakuri, wa abshiru ala Ammar fa inna maw'idakum al-janna, albishirinku ya ku gidan Ammar, domin kuwa Allah ya muku alƙawarin aljanna. Wani lokaci da manzon Allah ya taho da ya gansu, baban Ammar ya ce masa, ya Rasulallah ad-dahru hakaza, haka dai rayuwar mu za ta kasance kuma kenan. Sai manzon Allah ya ce, Allahumma ghafir li ali Yasir wa qad fa'alta, ya Ubangiji ka gafarta ma zuriyan Yasir, kuma na tabbata ya Allah kama aikata, na tabbata kama gafarta musu. La hawla wala quwwata illa billah. Al-Tafi'i Imam al-Baihaqi, akwai hadisi da ke bayyana azabar da aka yi musu. Aka ce saboda tsananin azaba, wuta suke kunna ma amma dan dai ya furta kalman kafirci, ya rabu da addinin Annabi Muhammad. Wani lokaci da Annabi ya taho wucewa, ya ga sun kunna wuta jikin Ammar, sai ya ce, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim, ya ce wuta ki zame sanyi, ki zame aminci ga Ammar kamar yadda kika zama aminci kuma sanyi ga Annabi Ibrahim. Suka dinga ma Ammar azaba, yau irin wannan azaba daban, gobe azabar gobe kuma ta bambanta da ta jiya ko ta yau, kun mun canzawa ake. A kwana a tashi sai da aka kai ga, saboda gigicewa da fitan hankali, sai da Ammar ya furta zagi ga Annabi Muhammad. Saboda tsananin gigita, hankali ya fice masa. Idan dan kwikwiyo ya zo wucewa ya ce wannan ne Allahnka, sai ya ce ba shi da hankali, saboda tsananin azaba. Sannan sai suka sake shi, suna sake shi ya tashi, aka ja shi zuwa wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana isowa, manzon Allah ya ce, ma wara aka, ya ce sharrun ya Rasulallah, me ke tafe da kai, me ka baro a baya? Ya ce na baro sharri. Me ya faru? Ya ce ya Rasulallah, ma turiktu hatta sababtuka wa zakartu alihatahum bi khairin, wallahi ba a bar min azaba ba sai da na kai ga zaginka, na kai ga ambaton gumakan nan, kyakkyawar ambato na yabe su, ban sani ba, bana cikin hayyaci na. Sai manzon Allah ya ce masa, kaifa tajidu qalbaka, to yaya kake jin zuciyarka? Shin zuciyarka ta nutsu da abin da kake faɗa na zagina, ko kuwa a'a na barin addini na? Kala sai ya ce masa zuciyata tana nan mutma'innan bil imani. Zuciyata tana nan mai natsuwa da imani. Manzon Allah sai ya ce masa to fa in adu fa ud. In sun sake ma azaba ka sake zagin nawa, ka kuma aibanta ni ka aibanta addini na don ka tsira da mutuncinka. Ashe kun ga abin da ake so kawai zuciya ta gyaru. Don haka malamai suke cewa babu laifi ga mutumin da azaba ta sa ya furta kalmar ridda, wannan mutumin bai fita musulunci. Akan sa ne Allah ya saukar da ayan suratul Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi.
Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim.
Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi, wanda ya kafirce ma Allah bayan da can yana da imani, da can musulmin kirki ne, daga baya sai ya kafirce, sai aka kawo i'tirafi. Illa man ukriha, amma fa banda wanda aka tilasta, tilasta shi aka yi ya furta kalman kafirci. Wa qalbuhu mutma'innun bil imani, zuciyarsa tana nan mai natsuwa da imani. Shi wannan banda shi wa ake magana a kai? Walakin man sharaha bil kufri sadra, wanda ya bude kirjinsa ma kafirci, ya rungumi kafirci din, bi ma'ana kalmar da ya furta ta shiga har zuciyarsa. Allah ya ce to waɗannan da suka yi ridda, fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim, suna da wani fushi na Allah kuma suna da azaba mai girma. Kunga Allah ya saukar da aya ya wanke Ammar bin Yasir, azaba ita ta sa ya furta wannan kalma, kuma Allah ya karbi uzurinsa. Wanda hadisai masu yawa sun tabbatar mana mutumin da aka tilasta shi ya furta wata kalma ta ridda, wannan mutumin ba shi da laifi, matukar zuciyarsa na mai natsuwa da imani. Dama zuciya ce ake dubawa, ko? To gyatu masa Sumayya. Akwai lokacin da ake mata azaba, Abu Jahal ya zo wucewa, da mashi hannunsa yana ɗagawa, ya sa aka buɗe farjinta ya caka mata mashin nan, sai da ya hito waje. Dalilin mutuwar ta kenan. Ku duba irin waɗannan nau'ukan azaba da uquba, ana yi ne saboda waɗannan mutane su bar karantarwar Annabi Muhammad. Annabi ya sani wannan matar za ta yi shahada, shi yasa tun lokacin da ake musu azaba, duk lokacin da ya zo wucewa, sai ya ce musu abshiru ala Ammar fa inna maw'idakum aljanna, domin baban Ammar a ƙarƙashin azabar ya mutu, gyatumarsa ma a ƙarƙashin azabar ta mutu, Ammar bin Yasir cikin manyan sahabban Annabi Muhammad, su ne as-sabiquna al-awwaluna, na farkon musulunta. Allah ya ƙara musu yarda. To kuma ga Khabbab bin al-Arat, ka duba sifatu Safwa na Ibn al-Jawzi, juz'i na farko, shafi na 182. Wato shi Khabbab wani mutum ne mara kima, mara auki. To kasan kuma rayuwa irin ta zamanin da, rayuwa ta kala kato, mai karfi shine sarki. Kawai yana bayan ƙauyensu, wani da ya zo ya ganshi sai ya sungume shi, ya ɗora kan doki, ya zabura a guje. A'a, ina za a je? Bai tsaya ko ina ba sai Makka, ya ko ɗaure shi gam, yana zuwa kasuwan Makka inda ake sai da bayi, ya kai shi ya ce wa ke son bawa, ba gaira ba dalili. Akwai wata mata ana kiranta Ummu Al-Anmar, da ta zo kasuwan sai ta gan shi, sai ta saye shi. To shi kuma a ƙauyensu mutum ne wanda Allah ya ba shi hazaka da ƙwarewa na ƙira, ya iya ƙira. Saboda haka sai ta gyara masa wuri, yana ƙera mata abubuwa, tana sawa a kai kasuwanni ana sayarwa. Ana cikin haka sai ga Annabi Allah Maɗaukaki ya turo shi da saƙo. ya taho yana kira titi titi layi layi. Allah ya bani sako gare ku ya ku jama'a, waye zai bi ni ya tsira duniya da kiyama? Ammar bin Yasir ya ji wannan magana sai ya fito ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ka tallata min addinin ka din nan. Manzon Allah ya mar bayani, kaji irin addini na. Ammar bin Yasir sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. To ita wannan mai gidansa din ko uwar gijiyarsa bata sani ba, ummu Ammar, ba sai aka kai mata labari ba. Ai har ma an ga Ammaru Khabbab, an ga Khabbab yana sallah, don haka ya musulunta. Sai ta zo da sauran bayinta har inda yake kira. Khabbab yace na, tace na ji labari wai ka shiga wani sabon addini kuma ko? Yace eh lallai na bar bautan gunki na koma addinin musulunci. Bai mata ƙarya ba. Tace to kana ni izini na? Yace a'a, saboda wancan hakki ne na Allah, ke kuma hakkin ki ai daban ne ko? Tsakani na da Allah daban, tsakani na da ke kuma daban. Saboda haka ban ga dalilin da zai sa in zo in nemi izinin ki ba kafin in karbi addinin musulunci. Tace to ashe bani da hakki? Yace eh babu hakki. Tace to yanzu za ka bar wannan addini ko ko a'a? Yace a ba abin da zai sa in bar shi, domin na tabbata akwai shari'a cikin wannan addini, akwai tsira. Amma duk wani abin da za ki sa in yi wanda yake na hakkin ki ne zan miki, wancan ku tsakani na da mahalicci na ne. Ta sa waɗannan kattai, sai da aka hura wutan makeran nan, wutan ta kankama, aka sa ƙarfe a wutan nan sai ya yi ja, suka danne shi aka yi rubda ciki. Sai a ɗauko ƙarfen nan a manna masa a baya. Wallahi sai ƙarfen ya yi sanyi. Shi ya sa zamanin Sayyidina Umar haka kawai, idan Sayyidina Umar yana so ya tuna da, an ce waiwaye adon tafiya. Sayyidina Umar yana so ya tuna wahalan da sahabbai suka sha a farkon musulunci, sai ya ce don Allah ku je duk inda Khabbab yake ku nemo min shi. In aka je aka samu Khabbab yana zuwa, sai ya ce Khabbab yi mana wa'azi. Ce wani wa'azi? Ce nuna mana irin azabar da aka yi ma. Khabbab sai ya ɗaga rigansa ya juya, kowa ya gani, sai duk su fashe da kuka. Rabba ya zo ranar farko, ya aka samu irin wannan tabo a bayanka? Yace masa ya amira numini na unzur ila bahari, ka duba gadan bayana din nan yadda ya lalace. Umar yana dubawa yace ma ra'aytu kal yawma, yace ban taba ganin abu mai tada hankali kamar yau ba. Inji Sayyidina Umar. Sai Khabbab yace auqadu li naran, sun kunna wuta, fama atfa'aha illa wadaku bahari, aka manna min karfi a gaban bayana, ba abin da ya kashe wutan ƙarfen nan face kitsan da ke jikina. Kuma dan tsiya, wato idan ya ƙiyarda ya furta kalman ridda, to bayan kamar kwana bakwai sai a dawo. In an dawo sai a sake fara kuɗi a sa ƙarfe a wuta, sai ta yi ja a ɗauka a manna masa a wannan ciwon lokacin da ya ta samu barke ba. Kai kashin ta ma da ta ga hakan bai yi ba, sai ta koma sa wa kana sa kana kora miki aka. Aka ake dora mar karfa. Baki dai kansa babu gashi saboda tsabar azaba. Kuma cikin ikon Allah, Allah bai kaddara zai mutu da irin wannan azaba ba. Saboda su zama ishara gare mu mu na baya. Allahu akbar. Allah ya kara musu yarda. To Allah ka barta haka ba. Sannan kuwa Allah sai ya sa mata wata cuta, don malamai suna cewa aljaza'u min jinsil amal. Idan mutum yana da mugun hali, to abin da yake mugunta da shi da irin sanin Allah maɗaukaki zai hallaka shi. Allah sai ya sa mata wata cuta a cikin kwakwalwanta
na kaikayi,
haka kawai sai ta ji cikin kan tana kaikayi. Kaga dai cikin kwakwalwa na kaikayi, ba za a sa yatsa a sosa ba, ba abin da zai rage mata kaikayin nan sai ta tunkari murhu ta turbuda kanta a ciki wuta ce ta kwarewa, sai ta dade kan ya babbace, sannan sai kaikayin ya bari ta ciro kanta ta jinya, sai ta jinya, sai ta samu warkewa, kaikayin sai ya dawo. Ka ji hukunci na Allah. Hanyar da mutum ya bi na cutar da wani, irin wannan hanyar Allah maɗaukaki yake saka ma wancan da shi. Allah ka tsare mu. To ba sa ku kira Abu Bakar. Kike ka wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E ka duba littafin Muslim, hadisi na 1748. Ka san waɗanda ba musulmi ba ko mutanen banza, suna amfani da duk wata dama da suke ganin za su iya amfana da ita don su ga cewa sun raba ka da gaskiya. Wani zai taho ne in ya san kana da mahaifa, ya bi ta hanyar mahaifan ya ga cewa ya raba ka da musulunci. Wani kokarinsa ya yi amfani da manyanka a wajen aiki su tursa saka, ko dai ka bar wannan addinin ko kuma ka rabu da wannan matsayin. To in ka duba Sahih Muslim, hadisi na 1748, shi Sa'ad bin Abi Waqqas lokacin da labari ya zo magyatumansa cewa ya musulunta, gyatumansa yana dawowa gida sai ta kira shi, Sa'adu, ya ce na'am, na ji labari wai ka shiga wani addini kuma sabo ko? Addinin Muhammadu, addini na mai baƙin jini. Ya ce babu shakka na musulunta. Ya ce to, kuma na ji ka ana cewa Annallaha wasaqakum biwalidaykum, Allah ya muku wasiya da iyayenku ku kyautata musu a cikin Qur'ani ko? Sai ya ce haka ne. Ta ce to wa ana ummuka ne, ko gyatu maka ce Allah ya ce ka kyautata mini. To ni abin da nake umurtanka da shi shine ka bar wannan addini. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce kai ya umma la taf'ali, kar ma ki fara. Ya ce baba, kada ma ki fara, in bar wannan addini ba zai yiwu ba. Sai ta ce masa to idan kuwa ba za ka bar addinin nan ba, ni da gawo na barci na bar sha zan mutu da yunwa, kuma zan gara kowa. Daga yau ba zan sake cin abinci ba, ba zan sake shan wani abin sha ba, sai ɗana ya bar wannan addinin. Idan bai bari ba na mutu, ku tabbata shi ya kashe ni. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce mata, ya umma la taf'ali, fa inni laysu bitariki hadha ad-dini li shay'in, ba abin da zai sa in bar addinin nan fa. Ya ce ga mata, kar ma ki fara wannan, za ki wahala kanki. Ta ce ai sai nayi. Aka kwana ɗaya ba ci ba sha, biyu, uku, ba sai ta suma ba. Ta suma ta farfaɗo. Sa'ad yana da ƙannai, akwai Umara, akwai Umair. Shi Umair ɗin shi ma ya musulunta wannan lokaci, amma a ɓoye ba ta sani ba. Ya tashi ya je majalisar manzon Allah, ya je ya gaya wa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ce to baba dai fa abin ya kai ga suma yanzu, yunwa ta yi tsanani, ka daure ka zo mu je ka ga halin da take ciki. Suka taho, da suka zo Sa'ad ya ganta ya ce mata, ya umma, ya ke baba, ta alamina wallahi kin san Allah, laukana tilaki mi'atu nafsin, da za a ce kina da rai guda ɗari, fa kharajat nafsan nafsan, wannan rai ya fita, kina nan ba ci ba sha, wancan ya fita, har guda ɗarin nan su ƙare, ma taraktu dini haza li shay'in, ba zan bar addini na ɗin nan ba sam. Ya ce fa in shi'ti fakuli wa in shi'ti la ta'kuli, ko dai in kin so ki ci ko kar ki ci, wannan kuma ruwanki. Faja'alat tad'u ala Sa'ad, ta danga la'antarsa, kai dai ba za ka yi arziki ba. A kansa Allah ya saukar da ayoyin nan na suratul Luqman, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu.
وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن واتصاله في آمين أشكري ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي أرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
الله يسوي ووصينا الإنسان بوالديه من يوصيه قدن أدم دنغنى دا إيا ينسى دنغنى دا أوسى دا أوبانسى بمعنى كيو تتامسو من يوصيه قدن أدم فاتو قوة دقمتون يكيو تتام إيا ينسى مصمم جاتو مسا حملته أمه وهنا على وهن جاءت masa fa ta dauki cikin sa wahala kan wahala duba yadda mace ke fama da ciki zazzabi yau amai gobe har zuwa haihuwan shi bayan an haife shi ma wafi saluhu fi amain cikin wahala take har dai zuwa yaye shi a cikin shekara biyu daga ranar da aka dauki ciki zuwa ranan yaye yaro wahala uwa take sha kai wannan mata ta cancanta daya kyautata mata. Allah ya ce mun yi wasiya lalle ne mutum ya kyautata wa iyayensa. Anishkurli, ka gode min wali walidayka da iyayenka. Allah ya ce ilayyal masir, makomar ku tana gare ni. To amma ga duk da haka, wa in jahadaka da za su tsaya su dage maka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun, lalle su bu su yadda ba sai dai ka saba mun, sai ka gama ni da abin da kai baka da ilimi a kansa. Allah ya ce to fala tuti'huma, kar ka bi su domin sun shiga gonata. Kowa da nashi haƙƙi, uba uba ne, uwa uwa ce, kuma Allah fa shi ma Allah ne. Bai kamata uwa ta shiga haƙƙin Allah ba, bai kamata uba ya shiga haƙƙin Allah ba. Idan ko sun shiga haƙƙin Allah, to kada ka ba su wannan haƙƙi din. Wannan shine adalci. Ya za ka ɗauko haƙƙin Allah ka tauye saboda kulawa da haƙƙin uwa? Wanda ya haka bai gamuwa da rahmar Allah. Uwa tana da nata haƙƙi, uba yana da nasa haƙƙi, shi ma Allah yana da nashi haƙƙi. Saboda haka idan suka dage sai ka saba ma Allah, kada ka bi su. Allah ya ce amma duk da haka wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kai kyakkyawan zama da su a nan duniya, kai kyakkyawan zama yanda makwabta za su ce kai wannan dan arziki ne, iyayensa dai bai yi sa'a ba, isa'an iyaye ba, haka ake so. Kada makwabta su ba da mugun shaida kai wannan tsinannan da shi tun da ya shiga wannan addini shi kenan kullum baran-baran da iyayensa. To daga nan ka sani baka da halin kirki. Wato duk da yake addini ya raba ku, amma ka yi musu hali wanda makwabta za su tabbatar waye mutumin banza tsakaninka da iyayen. To kulimalu fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna, ko ai abinda duk mutum yake yi mutane na bada shaida. In mutumin kwarai ne, makwabta na bada shaida. In mutumin banza ne, makwabta sun sani. Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, ka zauna da su a duniya kyakkyawar zama. Wattabi sabila man anaba ilai, amma ta sashen addini ka nemi mutumin da ya bi hanyar da za ta isar da shi zuwa gare ni, ka yi koyi da shi, ka dubi malamin sunna ka bi shi. Ta sashin addini kenan. Summa ilayya marji'ukum, makomarku gaba ɗaya da kai da iyayen da malamin da ka bi zuwa gare ni take. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, a lahira zan ba ku labarin duk abin da kuka yi. Zan ba wa jatumarka labarin abin da ta yi, in ba wa mahaifinka labari da malaminka da kai kanka. Kun ga ashe kowa na da haƙƙi, kuma ba daidai ba ne a tauye wani haƙƙi saboda gina wani haƙƙi. Amma akwai wani abin takaici da ke faruwa a wannan lokaci. Kusan garuruwa da dama ana samun irinsa, wallahi da yawa garuruwa na taras akwai irin wannan. Ka samu labarin cewa ɗa da ubansa suna kotu, ko ya da ubanta suna kotu, la haula wala quwwata illa billah, saboda ya mata auren dole. yace shi ga wanda za ta aura, tace ita ba za ta aura ba, saboda haka sai ta kai shi kotu. Ga ta nan a cikin akwati ga ubanta a wancan gefe. Subhanallah, wannan wani addini ne jama'ar musulmi? Wannan kafirci ne wallahi. Iyayen wulakancin ta kai ga har akan a ganka da babanka a kotu. Kuma babban abin kunyan shi ne sai ka samu wani saurayi ne can yake zuga ta, shi zai ɗauki kuɗin yana bata, shi zai rika bata kuɗi ya rika zuga ta, ai kina da yanci ko waye sai ai auren dole ki kai shi kotu ki dawo sai bata kuɗi. Wannan abu na ganshi garuruwa da dama, kuma bala'i ne. Allah ka tsare mu. Haƙƙin iyaye yana da girman gaske wallahi. Mun sha bayani aure iyaye suna da wato rabo a cikinsa, suna da wani haƙƙi a cikinsa. Har ma mun yi bayanin cewa auren da iyaye ba su ƙaunar shi, wallahi rashinsa ya fi alheri. Domin Annabi Muhammad ya tabbatar da haka lokacin da Sayyidina Umar ɗansa Abdullahi bin Umar ya yi aure. Mun yi bayanin nan. Umar bai ƙaunar matan, yana zuwa gida ya ce wannan kuma fa jaya na ya aure ni, sai ka sake ta, bana so in sake ta, na raye suna nabin sake, ba zan sake ba. Ba ka sake ba, eh to shikenan. To dukkansu almajiran Annabi Muhammad ne, da baban da ɗan. In sake ta, ni sai na kai ƙaranka gaban Annabi Muhammad. Ka ce to mu je. Sai suka kama hanya zuwa wajen Annabi. Suna zuwa, ya Rasulullah, babana na ya tarar da ni na ya aure, wai ce wai sai in saki matan. Haji Annabi ya ce haka ya faru? Ya ce eh. Ya ce ati abaka wa talliqha, ka bi babanka ka sake ta. Wannan hadisi ingantacce, ka duba ma wato hadisai ingantattu da aka tattaro game da wannan hadisi, wannan labari. Wallahi hadisan suna da yawa, babu ko shakka. In ko zai faru gaban Annabi ya ce ka bi umurnin babanka ka sake, to malami ne kuma zai baka rangwame? Ta akwai sassauci, an ce ai auren dole ba kaza ba ne, to ko ba da wannan za a aura ba, ina kuma illa, ina ta'adi a ce an je kotu da uba ko da uwa? Allah ka samu gani. Duk mai yin haka wallahi bayi tsoron fushin Allah, domin Annabi ya ce mana yardan Allah yana cikin yardan iyaye, fushin Allah yana cikin fushin iyaye. Matukar abinda suke fushi da kai din nan ba su shiga haƙƙin Allah ba, to babu shakka Allah ma yana fushi da kai. In sun shiga haƙƙin Allah, to nan ne kana da dama ka ƙi ka bijire kai tawaye, ka ce baka yarda ba abin da suka umarce ka da yi ba. Amma ba su shiga haƙƙin Allah ba, sai ka saba musu abu har ya kai ka ga kotu. Allah ka tsare mu. To sahabban Annabi sun sha wato wahalhalu da dama a hannun kafirai, saboda kawai sun bi karantarwar Annabi Muhammad. Kamar misali Amiru bin Fuhaira, ga Ummu Abusin, ga Zinira, ga Annahadiyya, wanda kafirai suka yi ta mata azaba sai da ta makance. Da ta makance sai suna cewa yawwa, Lata da Uzza sun kama idon, ba tana zagin su ba. Tani, amma da yawan musulunta gyatumarsa ta haramta masa taɓa dukiyar baban shi. Ya ce to in dai akan dukiya ne, shi ya fifita ya bi Annabi Muhammad akan ya samu wannan dukiya. Haka ya zauna da manzon Allah cikin karauci da ƙunci na rayuwa, ya fifita bin Annabi Muhammad akan daɗi na rayuwa. Saboda haka mu ma Allah yake gaya mana, yana tambayar mu, yace am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum,
am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dara wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul walladheena aamanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qareeb.
Allah ya ce am hasibtum, ko kuwa ku na baya din nan, mu kenan na baya, kuna tsammani tadkhulul jannata, za ku shiga aljannan nan? La hawla wala quwwata illa billah. Wannan yana nuna muku aljanna tana da wuyan shiga. Allah ka samu iya shiga. Allah yake am hasibtum koko kuna tsammani za ku shiga aljanna haka kawai ba a wahal da ku ba wannan ma ya ci ku masalul ladina khalu min qablikum misalin abin da ya shafi magabatan ku bai zo ya shafe ku ba haka kawai za ku shiga aljanna kun ga ashe kenan magabata abin da ya same su sai ya same mu haka ne ko ba haka ba ku ji labarin mallam Yakubu Musa kafancan Allah ya kara masa imani sharri iri iri aka dinga kulla masa sharri iri iri aka kai shi aka tsare shi aka wahal da shi azaba saboda kawai ya bar da awar ayi shar'an musulunci jihar Katsina dalilin kenan kadai yace to in dai ku akan wannan ne sai dai rasa rayuwarsa kuma cikin ikon Allah mutanen jihar Katsina yanzu kusan karkab 80 cikin kai 90 cikin 100 yanzu sun fahimci darajar sunnar Annabi Muhammad don haka babu yadda za a yi ma wani yayi gwamna jihar Katsina matukar bai bi shar'an musulunci ba zai yiwu ba don haka yasa tilas suka fito suka ce yanzu shari'ar musulunci ta zama dokan jihar Katsina ala kurhin wallahi ba su kauna ya zama musu dole saboda shugabannin an yi wahal da su a kan su bari sun ce ba za su bari ba me yasa saboda tuni Allah ya gaya mana mu ba za mu shiga aljanna ba sai wahalar da ta samu na bayanmu ta same mu fa duk abin da zai zo mana yanzu wai wani ke cewa duk inda kai da kijaki ta banjiya ne ko in ka dake shi ta nan to ai dama jiya an dake shi ta gun wani ne sabo idan zagi ne an zagi magabata in duka ne kai annabin ma an daka idan kisa ne an kashe magabatan kirki ashe kenan bai kamata wahala da tsoro su raba mutum da addinin musulunci ba bai kamata tunanin wani mai ƙarfi wanda ba Allah ba ya hana mu da'awar kafa shari'ar musulunci bai kamata ba kuma Allah ya ce mana ba ma duniya ku ji ba aljanna ya ce kuna tsammanin za ku shiga irin abin da ya shafi magabatan ku nan bai shafe ku ba kuna tsammanin aljanna ma za ku shiga ba ma duniya ba fa aljannar kuna tsammanin za ku shige ta ashe wanda ke wannan zato ma yayi ƙarya ko Allah ya ce masakhumul ba'sa'u magabatan ku dinnan cuta ta same su yaki wabbara cuta ta jiki da cuta ta rai sun same su an zage su an cutar da su a jikinsu an kashe su wa zulzulu an girgiza imaninsu hatta ya kunar rasulu kai saboda ƙarfin wahala da suka sha saboda girman bala'i da suka fuskanta shi kansa annabi din shi kansa da waɗanda suka musulunta tare da shi sai da aka waye gari suna cewa mata nasrullah wai yaushe ne taimakon Allah zai zo saboda azaba ta yi tsanani shine sai Allah ya ce to ala inna nasrullahi qarib taimakon Allah tana yana zuwa kusa domin Bahaushe yace aski in ya kai gaban goshi lokacin yake zafi idan ka ji hali yayi tsanani to nasaran Allah ta kusa lokacin da ka ji ana daure malamai ana dukan malamai ana kisan malamai to tabbata da ikon Allah an kusa akai gaci da ikon Allah an kusa akai gaci to lokaci ya kawo da kuna ji ana kulla malamai kuna ji ana daure malamai ana kashe su ana ta'adi iri iri wannan yana nuna mana mene nasaran Allah ta kusa kenan kamar yadda alkawari wa magabatan mu Allah ka nuna mana nasaranka a kasan nan wallahi bala'in da aka sa masa habbai saboda girmansa sai da imanin sahabbai suka girgiza Allah ya barka haka sai ya girgiza imanin anya ko akwai shakka ciki a girgiza a sa ma bala'i hagu dama gaba da baya ko ta ina masifa ne a kore ka a gidan haya wajen aikin a kore ka a kwace matan kana tafiya ma kai tuntube wani ya buge ka to bala'i kawai saboda ka yarda zaka ci gaba da da'awa irin ta manzon Allah Allah yana so ya gani zaka bari shi haba wani abu ɗaya ne kana nan musulmi tunda dai zamu yi sallah zamu yi azumi zamu tafi haji abu musulmai ne shari'an nan haba dole bane ka dai tunda fitina na ciki to wai fitina na ciki sai a bari kenan ko Allah ka tsare mu ka duba littafin Bukhari صحيح البخاري حديث ينتبه أخذ الأليسة كذا همسن دجير
خباب
بن الأرب ونود أم أنمار ورقج يسا تكي ساوى أقونا كالفي سيايجا أمنا أكنشي دبائنشي سبو دا تنانين أذابا ثورا صحابي سوكي ميكي سوكي كاي خباب يتي نعم أذابا كتافي تامو يوا domin kai ne bayan ka tabo kan ka tabo jamban nan sai ya kusa warkewa a fama ba wanda ya kamata mu tura shi ya je ya samu annabi ya roƙan mana shi a roki Allah du'ar nan na halaka su mu huta da wannan bala'i sai kai wato sun dubi ma wanda bala'in shi yafi tsanani sannan suka tura wa annabi mijin suka yi yace ataitu annabi ni ko sai na tafi ga annabi ina ta neman annabi na je gida aka ce ba shi nan sai na same shi wa huwa mutawassidun burda wa huwa fi zillil ka'aba na same shi annabi ya dunkula rigarsa ya dora kansa yayi matashin kai da rigar yana inuwar ɗakin ka'aba yana kwance ba bacci yake ba kuma ga kafirai a gefe ba manzon Allah bai damu da su ba shi kadai yace wa qad laqina min al-mushrikin shidda abinda ya kai ni wajen annabi saboda tsananin wahalar da muka samu hannun arna suka yi mijin suka ce in tafi in je in samu annabi in ce ya roki Allah ya halaka su wannan bala'i ya isa haka fa kuntu ina zuwa sai nace ya rasulullahi manzon Allah yace na'am yana je kwance ya rasu me zai gaya mar can sai yace to ala tad'u Allah lana yanzu ya rasulullah ba za ka roƙan mana Allah ba wannan bala'i dubu baya na kai masifa iri-iri faɗan haka ke da wuya faƙa ada sai annabi ya tashi sai ya zauna wa huwa mukmarrun wajhuhu fuskarsa ta yi jazzar hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci annabi sai ya ce laqad kana man qablakum waɗanda suka gabace ku da can musulman farko yufaru lahum fil ardi fayuj'alu fiha ma yasrifuhu zalika an dinihi wadanda suka gabace ku na da tona rami ake yi a sa mutum a binne shi da rai saboda ya bar addinin nan yace wallahi magabatan ku ba su barin addini saboda wannan wahala ta annabi yace mar kai ba ma haka ba wayuba'ul minsharu ala mifraqi ra'sihi za a dauko zarto na karfe a dora a tsakiyar goshinsa fayushaqqu bithnataini a tsaga shi gida biyu har kafa ana jira yace ya bar musulunci ko ya bar karantar da addinin musulunci ko ya bar bin annabinsa yace ba ya tsirfu hu zalika an dinihi wannan bai raba shi da addini sai dai ya mutu haka yaushe ne ku kuma za ku taho ku ce wai bala'in ya kai haka da har za a roki Allah ya halaka wasu kun ga maganar Allah ta zama gaskiya hatta ya kula rasulu walladina ma'ahu amanu ma'ahu mata nasrullah saboda tsananin azaba manzon Allah ya ce don haka ku je ku yi hakuri kababu ya tashi ya dawo ya same shi ya ce to kun ji annabi da ya ce sai dai mu yi hakuri don waɗanda suka gabace mu azabar da aka yi musu ma ba ai mana irinta ba sun yi hakuri mu ma sai dai mu yi hakuri da haka sahabban suka yi hakuri mataki na biyu kenan mataki na uku da kafirai ke bi matakin farko su yi fada da mai wa'azin in ba su ci nasara ba mataki na biyu su fada kan almajiran mai wa'azin to mataki na uku shine sanction da suka ga annabi dai ya tire ya cije kan imani sahabbai azaba duk ta raba su da imani ba mutum ɗaya da ya rida to sai suka yi mitin ka duba siratul nabawiyya na ibnu kasir juz'i na farko shafi na 490 suka yi mitin suka ce to lokaci yayi da zamu saka musu takunkumin tattalin arziki su musulman nan wannan shine mataki na uku wanda duk annabawan nan an musu irinsa aka yi mitin na farko la yubayi'uhum ba za su yi ciniki da musulmi ba ba a yarda a samu kana ciniki da musulmi ba suka sa wannan doka ba a yarda ba na biyu wala yunakihuhum ba za su ba mu musulmi aure ba kuma ba za su auri 'yar musulmi ba na uku la yukallimuhum ba za su yi magana da musulmi ba haramun ne kar a sake ganin wani yayi magana
da musulmi.
Kaga ba ciniki tsakaninsu da musulmai, babu aure tsakaninsu da musulmai, ba magana tsakaninsu da musulmai, kai la yujalisuhum, babu ma zama tsakaninsu da musulmi. Kenan an yanke hulɗa gaba ɗaya ta rayuwa. Wannan shine sanction wanda ake yi wa musulmai a yanzu a duniya, sai musu takunkumi saboda dai su bar karantarwar Annabi Muhammad. Akwai da yawa kafirin kasan nan da suka dinga ba da shawara jihar Zamfara, a sai mata sanction, a dana bata abin nan kaso ga gwamnatin tarayya ke ba mu jihohi, dole sai sun bar aiki da shari'ar musulunci nan. Aka hana NYSC su je jihar Zamfara. Ire-iren waɗannan abubuwa aka yi ta ƙoƙari, saboda dai me? Saboda a tursa ta an yi ta kan gwamna ɗin, aka samu yana nan daram daƙam kan imaninsa, aka dawo kansu kuma kwamishinoni da sauransu ba wanda ya ɓalle. Sai aka ce to abinda za a yi da gwamnan da talakawan duk ƙasan gaba ɗaya, a sa musu takunkumin arziki. Wannan duk tabarki ne na kafiran farko, don ɗabi'arsu ɗaya ce. Suka ce to magana da musulmai ya zama haramun, zama da musulmi ya zama haramun, aure da musulmi ya zama haramun, ciniki ma da musulmi ya zama haramun. Sai da Annabi ya zauna da sahabbai shekara uku a cikin irin wannan takunkumin tattalin arziki. In ka duba musnad na Imamu Ahmad, Anas bin Malik yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce, wato laqad uzitu fillahi azza wa jalla wa ma yu'za ahadun, an cutar da ni saboda addinin nan, cutar da ba a taba yi ma wani ba. In ji manzon Allah yace wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun, an tsoratar da ni akan wannan addinin, an yi min barazana, an razanar da ni saboda dai in bar addinin nan, irin barazanar da ba a taba yi ma wani ba. Sai Annabi ya ce wa laqad atat alayya salasatun min bayni yawmin wa laylatin, akwai lokacin da aka samu dare uku da yini uku, kwana uku a jere, wa mali wa li iyali ta'amun ya'kuluhu zu kabid, a gidan da nake da gani har iyali na babu kwayar hatsi wanda mutum mai rai zai ci, in ji manzon Allah, saboda yanke hulɗa da aka yi da musulmi. Sai Annabi ya ce illa ma yuwari ibtu bilalin, sai dai abincin da Bilal zai tafi a sace, in ya samu abin nan sai ya ƙure, ya taho, wato yana satan kafa yana sanda, ya taho yana ƙoye da shi a hammata ya kawo gidan manzon Allah. Abincin da za a ƙoye a hammata a ce an zo da shi gidanka, kai wannan abinci za ka ci, matanka su ci, ƴaƴanka su ci. Manzon Allah ya ce sai da na samu kwana uku a jere, in ji Annabi Muhammad. Amma duk da haka bai sa sun bar musulunci ba, bai sa sun bar da'awa akan sunnar Annabi Muhammad ba. Mataki na hudu wato shine, tunda an bi irin waɗancan hanyoyi na tsanantawa ba a ci nasara ba, to bari a bi hanyoyi ta lalama. Ranan Abdullahi bin Mas'ud yace sai ga kafirai sun taho, suka zo majalisar manzon Allah ta Kanas, suna zuwa suka samu Annabi da shi da Suhaibu da Bilal da Ammar da Khabbab, sauran dai musulman nan, min tu'afa'il muslimina, faqalu, manyan kafirai suka turo tawaga, suna zuwa suka ce to Muhammadu muna so za mu musulunta. Annabi ya ce to barkallah, suka ce amma akwai sharadi, wato za a bi hanya ta siyasa ta lalama. Su dai waɗannan kaga dai bayinmu ne da, kamar Bilal bawa ne na Umayya, kamar wani bawan wane ne, kamar wani bawan wane ne, wancan kuma leburan wane ne, ƙaƙa za a yi mu zo mu musulunta mu zauna wuri guda da su? Abinda za a yi, mu abinda muke so shine ka kore su daga musulunci sai mu shigo. Kaga wata hikima. Yanzu ma ya Muhammadu aradita bi ha'ula'i min qaumika, yanzu har ka yadda da waɗannan kazamai, talakawa ga sunan bayi wane ne, wasu ne mabiyanka? Ha'ula'i allazina manna Allahu alaihim min bainina, anahanu nasiru taba'an li haula yanzu in mun bika mu ne a baya waɗannan sune gaban mu sune shugabannin mu kuma wanda da can bayin mu ne zai yi haka suka dinga bayani wanda zai kama hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa to abinda za a yi uturuduhum fala'allaka in taratuhum nattabi'uka ka kore su da farko in ka kore su to akwai fatan za mu bika mu sai mu bika don ba zai yi a ce da mu da bayin mu muna jin addini ɗaya ba a ce ka san har yanzu akwai masu irin wannan manufa mai kuɗi ne iya taho masallaci saboda ga laburan sa an zo za a yi taho sai dan banga banga baya so ya hada kafada da shi wanda labura da ko ka zo kana mun matse ni ko akan sa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul an'am wala tatrujil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
الله تكرم النبي دعاء تاكي بأجرى سنتاشي دقا قولن بما سنة زوني ملائكة يتوكد وحي الله يشي ما سوالا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
kada ka yarda ka kori musulmi waɗanda suke bautan Allah safe da yamma suna roƙon Allah rahamarsa suna ibada ba su fatan komai sai neman yardan Allah ba dan a biya su ba an cutar da su an musguna musu duk da haka suna addinin nan me suke nema yardan Allah kadai kar ka yarda ka kori waɗannan ma alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika alaihim min shay'in hisabin ka baya kansu hisabin su baya kanka kamar Allah yana gaya wa annabi addini nawa ne ba naka ba dan me zaka kori wani baka da iko addini na ne Allah ya ce to fatatrudahum in kuwa ka kore su tunda addini na ne ba naka ba fatakuna min azzalimin kai ma ka zan cikin azzalumai ko ji annabi yake gaya ma irin wannan magana ashe Allah ba ruwansa da girman ka ko rigar da kake sawa ko ko matsar da kake hawa ko matsayinka na gwamna ko matsayinka na minista ko shugaban kasa Allah bai damu da shi ba na Allah rahu da shi imani dake cikin zuciyar bawa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku daraja gurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah ba shi da annabi ke cewa rubb ashaf akbar zi tumrani law aqsama billahi la abarra ismuhu sau da yawa za ka ga mutum dukun-dukun ka gan shi busu-busu da kura ka gan shi kazami ka gan shi ba kyan siffa kai ka rana shi amma da zai rantse ma Allah Allah sai ya gaskanta rantsuwarsa saboda darajar da yake da ita a wajen Allah sai ka ga mutum ka rana nan kuwa wannan mutumin ba mamaki albarkacinsa Allah ya barku a garin saboda imaninsa sai Allah ya kyale ku da yawa akwai mutanen da muke renawa amma wajen Allah kuma suke da daukaka saboda haka daukaka ta duniya ba ta nuna imani ba ta nuna kusantar Allah kafirai ke ce to yanzu Amurka suke da karfin yaki in ka duba G7 duka kafirai ne su Jamus Faransa Ingila wane ne yaya aka yi kere-kere na gurin turawa ko karfin yaki yana gurin turawa ilimin kimiyya da sauransu duk yana gurin turawa kasashen Larabawa sai jahilci ga abin da Allah ya gaya mana kyauta ta duniya daban imani kuma daban Allah ya ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura muna kyautan duniya ga kowa sai mu ba mu arna mu ba mu musulmi wannan duk kyauta ce ta Ubangiji duniya yake badawa wama kana aqa'u rabbika mahzura kyautar ubangiji ba a killace ta ga musulmi kawai ba saboda ka a duniya sai Allah ya ba mu kafiri iko ne ya bashi makami ya bashi ilimi ga hawa musulmi amma ba ya nuna cewa ya fi daraja a wajen Allah amma ya ce haka zalika fatanna ba'dahum bi ba'din ka ga irin wannan tunanin da haka muka fitini wasu har suka bin addinin musulunci tunanin a ce kazami kamar wannan yana addini anya addini gaskiya ne kuwa da addinin gaskiya ne da halman bai arzuka shi ba ko irin wannan tunanin Allah ya ce da irin sa muka halaka wasu ko haka ne da yana ce a to waɗannan ba ganin su talakawa ne a gun ko yanzu kai ka je irin wannan kungiya ta talakawa irin wannan madarasi na yara marasa hankali to da irin wannan tunanin wasu Allah ke halaka su Allah shi kare mu li yaqulu a ha'ula'in manna Allah alaihim min bainina don su ce yanzu waɗannan sun fi mu wajen Allah yanzu waɗannan ne Allah ya musu falala sama da mu sai Allah ya ce alaysa Allahu bi'alamu bishakirin yanzu Allah bai san masu gode masa ba Allah ya san masu gode masa talaka sai ya gode ma Allah mawadaci bai gode masa saboda haka talaka nan sai Allah ya fi son shi fiye da wancan mawadaci wannan shine mataki na hudu mataki na biyar da basu ci nasara ba annabi dai Allah ya ce kare kore su take suna tafiya suka sake mikin to mataki na biyar shine ya kamata dai ayi sulhu da annabi mai yiwuwa in ya ji wannan maganan zai yarda kun ga dai sun cutar da shi basu ci nasara ba sun cutar da sahabbai basu ci nasara ba sun sa musu takunkumin arziki basu ci nasara ba sun taho da wata dabara ya kori musulmi su za su shigo basu ci nasara ba ya zuba fito mataki na biyar mu je mu nemi sulhu da shi a je a ce za a yi sulhu sai ce to yanzu an kira gwamnan zamfara a Amurka da bakin sa yake mana bayani wallahi a Abuja kuma bayan da ya dawo daga Amurka yake mana wannan bayani ban san ko na taba gaya muku ba ranar da ya dawo yake mana bayani majalisar koli tun Amurka aka tara manyan yan bokon Najeriya lauyoyi fitattu aka tura su aka je majalisar Amurka wai ana so ya nuna inda shari'ar musulunci yake a constitution din Najeriya don haka ba za kai Amurka in aka je Amurka kaga an kai allan duniya ga wasu kafirai ko fargaba da tsoro za su sa shi ya razana har ma yake ai babu shari'ar musulunci don sun yi fama da shi a nan ya gagara to ba ya can da aka je can kafin ya tashi yayi magana sai ga wani bature wanda ya taba zama Najeriya kuma yayi rubuce-rubuce game da tarihin kasar nan sai ya fara cewa shi zai jawabi aka ce to an baka dama da ya tashi sai ya fara kawo bayani yace kafin Bature ya taka kasar Najeriya musulunci na nan mongo pak kafin ya zo na ba musulunci ba musulunci yace kuma shari'ar musulunci nan ake aiki da shi mun tarar da haka yana rubuce yace to yanzu Najeriya ta samu yanci shi waɗannan mutane lokaci bai yi ba da za a ba su dama su shari'ar su ya dinga bayani wato da ya shiru babu lauya ɗaya da yake wakiltar Najeriya da iya tashi tsaye magana kamar wa shahida shahidun min ahli hani ga wani jarfafa mai jajayen kunnuwa ya tashi ya ce sha'ir tana nan to ka ga kina zaka ce sai shiru shi da har aka tashi taron ya nuna ma bai ce komai ba Allah shi yake yakin da kansa yace to daga nan ba zai ma dawo Najeriya ba sai ya wuce Makka yayi umara yayi tsawafi yayi nafila raka'a biyu ma Allah sujjada ya gode ma yace ya tabbata karfin Allah ya fi na mutum ranar da ya sauka kuma a Abuja daga nan Makka din saukanka ya bai tsaya ko ina ba sai filin wa'azi yana zuwa ya fallashi duk abin da aka faɗa maimakon a jira sai ya kai wa shugaban ƙasa ga report na abin da ya faru ina yana zuwa ya bayyana ma al'umma ya ce ga abubuwan da suka faru da mu a Amurka ya ce to abin da ya bashi mamaki ya bashi tsoro shi ne lokacin da ya tafi makaɗin nan sallar magariba ta yi su da ya ce tashi zai yi sallah da su da ya ce tashi zai yi sallah sai ya ji ayar da ya kawo wato ayar tara da nashi ayar ce da Allah yake kiran musulmi ya koma ga Allah ya ce wani abin sai ya sa ya gane wannan taimako ne na Ubangiji tamfar mu'ujiza ce tamfar wata karama ce da Allah maɗaukaki ya tabbatar saboda ya karfafa zuciyarsa wannan salo na kiran ku a yi sulhu ce to yanzu jihar Adamawa ku zo mu yi sulhu za a ga irin shari'ar da za a yi ga wadda ba za a yi ba ko to abinda kafirai suka yi kenan suka zaɓi manya-manyan arna zamanin annabi mutum hudu
da Walid bin Mughira da Al-As bin Wa'il da Al-Aswad bin Abd al-Muttalib da Umayya bin Khalaf sai ku je gurin Muhammad ku ce mu yi sulhu suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce halumma ya Muhammad yanzu dai mun zo da wata shawara muna ganin kan ba za ka kita ba ce wata shawara kenan kace ka zo fanna abudu ma ta abudu mu bauta ma Allah nan naka na shekara daya wata abudu ma na abudu kai kuma sai ka dawo bautan namu allolin na shekara guda kaga kenan wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullihi da mu da kai duk mun yi cudanya a cikin al'amarin ba kuma fada ko kai mun yi ba shikenan ba ce kaga fa in kana allazi jita bihi khairan mimma bi aidina kad ishtarakna fihi idan abin da ka kawo ya fi namu to ai duka mun yi tarayya duk sai mu samu alherin wa akhadna bi hadina minhu wa in kana allazi bi aidina khairan mimma bi yadika kunta qad sharaktana fi amrina wa akhadta hadaka minhu idan kuma abinda muke rike da shi shine yafi naka to kai ma kai saboda haka duk zamu samu albarkacin abubuwan da ke cikin wannan kazo ka bauta mu kuma kanmu mu ma mu bauta wa Allah kanmu dinga yin haka to shine sai Allah ya saukar da quli ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidun ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliy ku ga dai annabi da yaki dai har yanzu a je ta wannan gefen ya cije a dawo wannan gefen ya tire lakum dinukum waliy dini suka fita suna jin haushi sai to kun ga yanzu ba abin da ya rage illa fa mu kashe shi shikenan don wannan duk salon da zamu bi na siyasa na neman zaman lafiya a ƙasa an gagara to ba abin da ya kamata kawai sai dai mu kashe shi wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yuqtaluka aw yukhrijuka ko wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin daga nan suka fara mitin kan mitin ya zamu yi mu kashe Muhammad irin wannan amsa da manzon Allah ya bayar wato ita ce dukkan annabawa suke bayarwa bi ma'ana duk wani annabi ƙarshen al'amarinsa tsakanin shi da al'umarsa kafirai kana samu suna tashi ne baran-baran ba sassauci wallahi jama'ar musulmi annabawa ba sa sassauci misali annabi Nuhu a suratu Yunusa da aka bi irin waɗannan matakai suka kai ƙarshe Allah yake ba mu labari yace watlu alaihim naba'a nuhin iz qala liqaumihi
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون
النبي نوح الله كبام لبارسا يتي إرن أمسد دا النبي يباسو حكا شما يباو متانسا لكم دينكم ولي دينكم كجوكي الدينكم إنينا وبابو سسوشي Allah yake watlu alaihim naba nuhi ne kana li kaumihi lokacin da annabi Nuhu yake ga wa mutanansa yace ya kaumi ya ku mutane na za kuna neman ma mu yi sulhu da ku sulhu in kana kabura alaikum maqami idan matsayin da nake kai na annabi ya dame ku wa tazkiri bi ayati llahi wa azi da nake jama'a ku dawo mu koma bi shari'an musulunci ya dame ku to gaskiya sai ku je ku ci gaba da abin da kuke fa'ala llahi tawakkaltu ni dai na dogara ga Allah kaga amsarsa tana da zafi ko tafi na manzon Allah shi annabi cewa yayi lakum dinukum waliy dini to shi cewa yayi fa ala llahi tawakkaltu na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum ku je ku hada duk al'amarinku ku shirya nakiyar da za ku shirya bomb da za ku shirya wukaken da za ku shirya wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum gummatan kar ma ku boye ku fito a fili ku yi mitin ku tanaji makami thumma qabu ilayya ku zo ku kashe ni yace wala tunzirun don Allah kar ku jira ni kar ku dan rage min komai inji annabi Nuhu yayi sassauci to annabi Nuhu bai sassauci ba shi manzon Allah cewa ya lakum dinukum waliyadi ku je ku yi addinin ku inna shi yace sun maqbu ilayya wala tunzirun ku kashe ni kar ku jira shi amma akan in bar addini na in bi ku yace ba zai yiwu ba
ka koma kan annabi Hud a suratul a'raf shi kan ma wato ya mutu ne gaba ɗaya ne yake qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun
qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين
أشياء النبي هود لوكا شند أرنان زامن انت سكزوه أيتله يبيع الدين انسكوكم ذا يشي أه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ده pushing Allah da azaban sa zasu auku akan ku haku ka mai irin wannan tunani atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa abakum yanzu kun zo kuna gardama da ni ina cewa ku bauta ma Allah kuna cewa abata ma wasu sunayen gumaka wanda ku kuka yi musu suna ku da iyayenku ma nazzalallahu biha min sultanin Allah bai saukar da wata hujja akai ba yanzu constitution din mu a ce ga dokoki an saba to wai kafa dokan bugaggu ina ce shi don haka kullun zaka ji ana an shafe wannan doka an gina wata doka eh to bugaggu mana domin na farkon da suka gina ba wai ina nahe duk waɗanda ke cikin wannan majalisa a yanzu bugagge bane amma asalin dokoki da muke amfani da su na Najeriya Turawa sun suka rubuta to waye abin suna yace doka ina daga su ne zuwa iyayensu akwai hujjan Allah yace su yi akwai shi a Bible akwai shi Qur'ani akwai shi a Taura ma nazzalallahu biha min sultan yace fantaziru ku je ku yi ta jira inni ma'akum minal muntazirin inni ma ina cikin ku masu jira ku jira in jira kawai amma batun sulhu babu in ji annabi Hud annabi Salihu shi kuma sai yace قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير
متانا النبي صالح سوكما دسوكا زوتك جيتو آية كما تميسله أدام سوتا كدن بنامو مبيت يتي آ يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ينزو كنا غني إنا كان حجة كيف دقى الله يا قومي حجة نريكي وآتاني منه رحمة تزومي نغاني قسكيا يعني لكم زيبوك تشيوي دان سكيتا اندي كاليا تجتو فمن ينصرني من الله إن عصيته إذن الله يكامان أكياما وايد تشيني فما تزيدونني غير تكذير با أبين ذاكو قارا من فاتيها سارا كتاشكو تفي كو واي الدين سا بزن بناكم باب سلوه تكاني تو كفوما كان النبي إبراهيم شيكما خليل الرحمن عليه السلام اثوره الانكبوت شي ما امسد دي باسو تانا دا زافي وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين
إذا مسأ حق وانا إناسه تكاني يشي وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أي قم أكاكو كريكي كبر الله قنشي ما ودك بينكم كما كوريكي سني سبو دات وي حدت سويا تكانو كو في الحياة الدنيا ينزو أبي كونستوشن يافو تنسوكي كاغا أرنالاس تنزو مسلمية تنزو كسا تزونا ديكو mawaddata bainakum saboda soyayya tsakaninku ta tabbata fil hayatid dunya yace to a duniya za ta tabbata thumma yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din sashin ku zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai dingatsi ne ma sashi sai Allah ya ce wa ma'awakum annaru makomarku duka wuta ne wa malakum min nasirin ba ku da kuma masu ce baku a bi a hankali saboda a zauna lafiya to annabawan ba sa bi a hankali suna da zafi ko ka dangaro wajen annabi Yusuf lokacin da mata suka ce sai yayi zina yace kai zina in ba don ka san sun mar barazana ne ce in dai baka yi zina ba za mu daure ka
قال رب السجن أحب إلي مما
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
بابو النبي ده كي ده سوكي تساشم بين دوكان الله بابو زنا فا aka ce zo yayi zina wani ma wanda ke daukan kudi ya je nema da kansa ko kace to ga zina sai gindin da ka zaba ko ga sunan bila adai kala sai yace wai in ban yi ba za a daure ni ko rabbi sijinu ahabba il ya ubangiji fursunan na tuso mimma yad'unani ilayhi fiye da abin da suke kaza mutumin da ke son ya shiga fursuna wai don kada ya zina la hawla wala quwwata illa billah ba su da sauki wallahi aka ce wannan doka ce ta Allah ba rangwame ba sauki yace ya ubangiji fursunan ma shi yafi mun akan abin da suke kira na wa illa tasrif anni kaidahunna kuma ya ubangiji in baka kawar mun da makircin waɗannan mutane ba asbu ilaihin na ƙarshen ta zubu dan yace asbu zubuwa ma ƙarshen ta zubu kansu in karkata gare su in ko na karkata nayi zina akun minal jahilina ni ko na zan cikin jahilai Allah ka tsare mu in ka dawo kan annabi Musa shi kuma me yace makafire yace wa qala Musa in takfuru antum wa aba'ukum
wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid
annabi Musa a suratu Ibrahim yace in takfuru antum wa man fil ardi jami'an to ai batun sulhu tsakanin mu babu shi da ku da mutan duniya duk ku kafirce ku banni ne kadai ni ne musulmi in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid ba za ku cuci Allah da komai ba Allah wadatacce ne Allah abin yabo ne ya wadatu ibadarku ba za ta kare shi ba za ta kuma yabon wato addinin ku ba zai kare shi da komai ba Annabi Isa shi ma Allah ya ba mu labarin sai ya ce falamma ahassa Isa minhum al-kufra
falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allahi amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun
falamma ahassa Isa minhum al-kufra lokacin da Annabi Isa ya hangi kafirci ya ga alaman kafirci tattare da mutanen nan to bai yi sassauci ba kada sai ya kira almajiran sai ya ce musu man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga Allah qala alhawariyuna nahnu ansaru Allah hawariyawa suka ce to mu masu taimakon Allah ne fashhad washhad bi anna muslimun ka shaida mu musulmai ne kada babu sauki ba annabin da zaka gani cikin qur'ani an ce ya zauna yayi sulhu da waɗanda ba musulmi ba akan shari'a ta musulunci akan dokar Allah babu sassauci sai to ana son zaman lafiya to akwai masifa a ce an zauna ana saba ma Allah wannan ba zaman lafiya bane zama ce ta fitina Allah ka tsare mu don haka annabi ya ce musu lakum dinukum waliyadi mataki na bakwai shine yaki domin sun yi kokarin su kashe annabi Allah ya sa ya hijira mataki na karshe shine yaki tsakanin musulmi da kafiri wanda abinda manzon Allah yake nan bayan shekara 13 yana shan wahala hannun arna Allah ka samu iya koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo ƙarshen tafsiri na suratul kafirun ko ku zamu takaita haka da ikon Allah gobe sai mu shiga suratul nasr suratul fath ko
alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd tambaya ta farko wata take tambaya cewa shin malam game da mataki da mutum yake ya ladabtar da matarsa kamar yadda Allah ya tabbatar a Qur'ani na farko ya mata wa'azi na biyu ya mata hijira na uku ya dake ta to idan ya kasance shine yake ya kasance wato abun ya koma ta gefensa kamar yadda Allah ya ce haƙƙin da suke da shi su ma mata suna da shi shin ita ma ya taya masa wa'azi sannan ta masa hijira sannan ta yi masa duka an tafi shi karbi
babu ba za ta yi ba saboda shi yana da haƙƙi sama da ita shi yasa Allah ya bashi wannan dama karanta mana
sannan na biyu shine game da tambaya matsalan shan taba mutane su da yawa suna rubutowa akan matsalan shan taba wani yake cewa yana son malamin fahimtar da shi ya ji wasu malamai suna cewa a shan taba barinta banza yinta ma banza wasu kuma suna cewa makaruji ne wasu kuma suna cewa kai tsaye haramun ne wasu kuma suna cewa ba laifi to shin malam menene asalin hukuncin ta a musulunci sannan na biyu bisa ga wannan tambayar akwai wani bawan Allah yake tambaya irin sojoji da ake turawa peacekeeping da kuma wasu da suke aiki a kamfanonin turawa da suke kaman kudancin kasar nan akan ba su allowance kuɗi mai yawa na cigarette allowance kamar allowance na shan taba kuɗi mai dimbin yawa kamar wanda suke tafiya peacekeeping ana ba su kusan dollars 30,000 a shekara so shi malam shi bai sha'awar shan taba kuma ya san shan taba ba abu ne mai kyau ya halatta ya karɓi wannan kuɗin ya yi amfani da su
to amsa ta farko tambayar farko kamar yadda ya faɗa wasu malamai sun ce taba haramun ce wasu sun ce makaruhi ne ko wasu sun ce shan ta banza barin ta banza to mubahun kenan kamar yadda ya faɗa haka din ne wasu malamai haka suka karkasu kuma abin da ya kawo ja'in ja dangane da hukuncin ta saboda ba a san ta ba zamanin annabi Muhammad sai bayan rasuwar manzon Allah da wajen shekara 500 kafin nan taba ta shigo duniya to cewa ga tartibin hukunci a kanta abu ne wanda ya kawo muhawara mai tsanani kwarai kuma kowa da hujjarsa bil hakika wannan yasa in ka tafi Saudiya suna kokarin shari'a musulunci zaka ga ba su haramta taba sai dai a haramta shan ta a wasu gurare kawai amma ba ita kanta an haramta din ba saboda wannan muhawara mai tsanani da ya auku tsakanin malamai ala kulli hali duk abin da ya zamanto cikinsa akwai shubuha barin su shefu ko faman ittaka shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi kuma wannan kuɗi ya kamata ya karba don in bai karba ba su za su yi amfani da kuɗin ta wata hanya ya karbi kuɗin in ya so ya zo ya bayar wajen taimakon addini su ke nan tambayoyin mako addu'o'i su Allah shi biya mana buƙatu bismillahir rahmanir rahim wannan ne ka ta ne laifi
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأمور.